أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka, yinin Asabat, wanda yau wata na Jumadil Ula, watan biyar a cikin watannin Musulunci, yana da kwana tara. Hijira yau shekara 1444, daidai da 3 ga watan 12 miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafin mun Aqda'ul Musallin, kusakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mishawi Al-Misri rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci, kuma ayini na mako daidai irin wannan lokaci. Kafin mu dora, akwai dan takeitaccen bayani. Akwai kiraye-kiraye da muka samu musamman game da wannan darasi da shi malam din ya fara da shi, na tsarkaka daga najasa, tafi tsari da bayan gida, daga farko bayan gama muqaddima zuwa ga inda muka tsaya. To akwai bayanai masu muhimmancin gaske wanda mun samu kiraye-kiraye da yawa daga cikin al'umma, wa'ansu a kusa, wa'ansu a nesa, akan muhimmancin da wannan gaba take da shi a danyi abin da Bahaushe yake cewa wayoyi a dan tafiya. Kafin a yi nisa, akwai buƙatuwa na wa'ansu daga cikin bayin Allah, wa'ansu ma a waya suka kira mu, wa'ansu harkar media, kan cewa suna bibiyar karatun ƙwarai da gaske. To suna buƙatar a sake dawowa a yi ta jididi, domin al'amari ne da yake iya da ƙarancin ji, ko kuma akwai ƙarancin bibiya ta kansa, musamman a darasi irin wannan. A galibiya ana ganin an wuce gun, kuma ba a wuce ba. Babu shakka kuɓuta daga najasan nan guda biyu, fitsari da bayan gida, kusan su ne tushen addini. Akwai wani malami da muke tattaunawa da shi, yake cewa ai in ka ɗauke tauhidi, babu abin da ya kai wannan muhimmanci, domin daga tauhidi sai ibada. Ita kuma ibada ba ta yi wahi da tsarki. Duk inda ka kai wajen son ka yi ibada, ka kusanci Allah, ba zai yiwu ba har sai ka samu tsarki, tsarkin gangar jiki, tsarkin tufafi, da tsarkin gun da za ka yi ibada din. Duk ibadar da aka yi ta ba wannan tsarkin, to gun Allah ba ta yiwu ba. Bayan tauhidi ba abin da ya fi muhimmanci musulmi su mai da hankali illa irin wannan daƙiƙa ta umurni, wanda ita ibadar shimfiɗa ce. Wannan sai wannan ai shimfiɗa, sannan ibadar za ta samu gozama. Har ma ga Annabi Musa alaihi salam, lokacin da Ubangijin sai kira shi, Suratu Taha ta ba mu labari, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakla ana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Lokacin da Allah ya kira Annabi Musa alaihi salam ya je nan dutsen Dur Sina, sai Allah ta'ala ce fakla ana alayka, ka ajiye takalman ka can gefe, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, domin kai kana wani kwari mai tarin albarka. To sai malamai suke cewa takalman da Annabi Musa ya je da su ba su da tsarki, yasa ba a kusantar Allah da rashin tsarki ba zai yi ba. Sai Allah ya ce Annabi Musa ya kwabe takalmansa daga nesa, kan ya kusan tsogi da shi. Saboda duk inda ka kai da son kusanci ga Allah, to sai ka samu tsarki, sannan za ka samu kusanci ga Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lokacin suna sallah da takalmi, ko dake har yanzu ma sallar takalmi ba haramun ba ne, inda an kiyaye sharuɗa. To saboda haka a lokacin suna sallar takalmi, ya shigo masallaci, sai sahabbai suka ga ya kwabe takalman, sai ya jifar da su can gefe.
sai kowanne sahabi shi ma ya kube takalmin sai jefar da shi bayan ya kammala sallah sai ke ce me ya dauke ku wajen kube takalmin ku aje su sai mu suka ce ya rasulullah mun ga kai ma ka kube naka ka jefar sai ce yanzu nan malaika yazo yi sanar da ce takalma na ba su da zargi wahayi akan shi yasa ni na dubin na kube na wani aje domin kan na kusanci Allah da rahin sarki bisa dogaro ga irin wannan hadisi da bayanai masu zurfi to shine muga za mu dawo baya kadan zamu maimaita darussa kusan guda uku zuwa hudu daga farkon inda ya fara cewa kusakuran da ake samu a wajen biyan bukata aka ba'hum fi qaba'il hajahin darasinsa na farko a shafi na 9 a littafi bayan ya gama muqaddimatar da ta biyu insha Allah kuma akwai wa'ansu bayin Allah da suke cewa in Allah ta'ala ya ba su dama za su yi yarin din karatu ko a sa'a radio kuma har ga television Allah ta'ala ya ba da dama saboda ke media sai ku zama to a shiri ai aiki mai kyau kull daga yanzu zuwa kullun za a iya neman ku ba da wannan karatu insha Allah Allah ta'ala ya samu dace mana albarka ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da zama kuma akan dare insha Allah maliki cewa aqba'uhum inda qada'il haja a shafi na 9 a wannan littafi kusakurai da yawancin musulmi suke samu a yayin biyan bukata idan shari'a ta ce alhaja ko qada'ul haja a yare na malaman fiqhu ko yare na malaman shari'a to abinda ake nufi shine biyan bukatar dan adam ta irin abinda ya shafi larurar bayan gida ko fitsari duk inda kaji shari'a ta ce qada'ul haja to kusan abinda kalmar take nunawa kenan qada'ul haja iya nufin kewayewa da biyawa kai bukatu irin larura ta dan adam abinda ke fitowa ta bangaren bayan gida da kuma bangaren fitsari wannan shine qada'ul haja amma idan harka ce ta biyan bukata da kamar ayyamace to musulunci iya da kunya baya fadar abu karara kamar yadda wa'an suke nema su kawo batanci a wancan lokaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fake da irin wannan daidaikun kalmomi saboda ka qada'ul haja iya nufin biyan bukata ta bayan gida ko fitsari to da yawa daga cikin musulmi in jimalin suna samun kusakure wajen wannan kafin mu ci gaba kira na biyu game da daliban ilimi ina ba mu shawara a nemi littafin nan yana da muhimmanci wanda bayan Allah suka kawo masallaci ku bari na masallaci ne idan an gama karatu a masallaci yake aje su amma duk dalibin ilimin da yake so ya fahimci abu da gaskiya sai littafin nan duk inda ya ji wani labari zai iya rubuta da pensir ko da biro ko ya samu wani dan exercise na sai dinga jotun haka ake yi amma ka zo ka ji karatu ka tashi ka tafi zai iya barin ka da yawa amma dalibin ilimi riba sai littafin a dinga bibiya da shi wannan zai sa ƙara fahimta kuma idan kai sake budewa Allah ta'ala ya samu da shi to malai ke cewa awwalan abu na farko aqba'uhum la khilafa fiha kusakurai da yawancin musulmai suke samu wajen tsugunan biyan bukatar bayan gida ko fitsari wanda babu sabani a wannan an yi ittifaki musulmai suna samun kusakurai game da wannan yawancin musulmai yawancin su na farko ijmalan adamu dhikri inda dukhuli kala wal khuruj min abu na farko rashin ambaton Allah yayin shiga ban daki ku fitowa wannan shine gaba ta farko da shiga masallaci da shiga bayan gida kowanne guwan akwai ambaton da shari'a ta ce kai wa Allah abu na bayan gida neman tsari ne na masallaci kuma salati ga manzon Allah ne da neman Allah ya bude ma kofar rahama kowanne manzon Allah ya tabbatar kuma sunna ce mai karfi to da yawa daga cikin al'ummar musulmai suna samun kuskure wajen rashin ambaton Allah yayin shiga bayan bandaki haka kawai ake bankamawa a shiga kuma dukkan inda bandaki yake da kwata gunyanka da bola to gurabe zaman aljanu ne duk inda bandaki ya kai ga tsafta to manzon Allah ya ce matattar aljanu ce yasa shari'a ta shar'anta ma ambaton Allah da zaka yi domin ka nemi tsaro daga Allah daga waɗannan halittu da baka iya ganin su Allah ya hore mu suna iya ganin ka amma kai baka ganin su akwai mugaye a ciki, akwai arna wanda ba musulmai ba, akwai wanda suke cutar da musulmai, al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai manzon Allah ya ce ga kariya, ga rigakafi, ka ambaci Allah da irin wannan nau'in yayin da zaka shiga banɗaki. To in kai wannan, to Allah zai baka kariya daga dukkan abin da zai cutar da kai a cikin banɗaki, kuma zaka yi biyan buƙatar ka fito lafiya kuma ka samu lada, domin ka aikata sunna, ka aikata abin da manzon Allah ya koyawa al'ummarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Saboda ka wannan abu ne wanda ya kamata mu jinjina wa kanmu, mu ƙara yi wa kanmu bita akan wannan ambaton Allah na neman tsariyar shiga banɗaki. Mu tabbatar muna yi da mu da iyalanmu, hatta yara ƙanana da suka fara shiga banɗaki a koya musu wannan. Duk da cewa akwai islamiyu irin namu wannan suna ƙoƙari wajen koyawa yara azkar ƙwarai da gaske, abu ne mai kyau wajen ambaton Allah yayin shiga banɗaki na neman tsari, da ambaton Allah wajen fita daga gida da dawowa, daga gida da fita da dawowa, duk wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata iyaye su dinga jaddadawa kansu da iyalansu irin wannan. Manzon Allah an ce ya zakurullaha fi kulli halin, manzon Allah yana ambaton Allah a kowane yanayi, shiga gida, fita daga gida, shiga bayan gida, fitowa, hawa abin hawa, shiga kasuwa, dawowa gida, kowace gaba akwai ambaton da Allah ta'ala yake, manzon Allah yake wa Allah ta'ala kowace gaba. Ba wata gaba da aka ce yau musulmai zai bari ba tare da ambaton Allah a wannan gabar, babu shi. Yasa lake ta fazkuruni azkurku washkuruli wala takfurun, ku dinga ambato na ni ma zan ambace ku, ku gode mini kar ku mun butulki, inji Allah subhanahu wataala. Malik ya cewa wa hadha khatun yaqau fihi siwadul a'zam min almuslimin, siwadul a'zam shine gamayya ko taro ko dandazan al'umma mafiya yawa, to suna samun kansu cikin kuskure a matsayinsu na musulmai a wannan gabadin. Wa hadha khatun, wannan kuskure ne, yaqau fihi as-siwadul a'zam, as-siwad. Akwai hadisin da yazo da wannan kalma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kiyama ta yi zai ga wani annabi ya zo da mutum biyu, wani annabi da mutum uku, wani ma annabin ba kowa, can sai ga siwadun a'zam, sai ga taron al'umma suna bin wani annabi, taron mutane da yawa, sai yake cewa sai nake zaton al'umma ta ne, sai yake ce ma a haza Musa wa kaumahu, wannan annabi Musa ne da jama'arsa, ya wuce da dandazan mutane suna bin sa, can ma'aikin Allah ce sai aka sake nuna mun wanda wata al'umma mafi yawa fiye da wannan din, sai yake cewa haza ummatuka ya rasulullah, wannan al'ummar ka ce ya rasulullah, Allah ya sa mu na ciki siwadun a'zam, wanda manzon Allah zai jagorance su a tafi har zuwa gidan aljanna. Allah ta'ala ya sa da raba mu a wannan tawaga, saboda ka wani shine siwadun a'zam, ana samun jama'u da yawa, taron dai taron dandazon mutane da yawa daga cikin musulmai wanda suke samun kansu cikin kuskure rashin ambaton Allah yayin shiga bayan gida. Wa min asbabi taglibu shaitan wa waswasatihi, kuma shiga rashin ambaton Allah na neman tsari yayin shiga banɗaki iya jawowa wajen shaidan yayi galaba akan ɗan adam da wasu wasu irin shida. An bayyana ciwon mantuwa da yawan waswasi da kuma shaidan yayi rinjaye kan ɗan adam, to rashin ambaton Allah yayin shiga banɗaki ya jawo wannan. Shaidan zai zama to yayi galaba akan ka. A cikin suratul mujadala Allah ta'ala yana cewa istawadha alaihimu shaitanu fa ansahum dhikrullah, idan shaidan yayi galaba kanka zai mantar da kai ambaton Allah. Ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun, wadannan sune rundunar shaidan, duk inda rundunar shaidan take to sune hasararru ta baku. To idan baka so ka shiga rundunar shaidan, to ka dinga ambaton Allah yayin shiga bayan gida, ambaton Allah da neman tsari. Amma matukar kana banka kai ba ambaton Allah ba neman tsari, to babu shakka shaidan zai rinjaye akan ka. Istawla, shaidan zai iya zama jagoranka, ubangidanka, majibincin al'amarinka, kuma duk wanda shaidan ya zame masa wannan, Allah ya ce wannan iya cikin tafar mutane a lahira, wannan illa ta farko kenan. Kuma rashin ambaton Allah yayin shiga banɗaki iya haifar da waswasi. An san waswasi yayi, duk da cewa kalmar larabci ce amma Hausa ma haka take kiranta, waswasi ko ciwon kokwanto da yawan mantuwa. da ciwon kwangaga kwangaba kon baya abu kamar kaza ne kuma ya saki rikide ma abu kaza kasa fahimtar abu bisa hakikarsa musamman wani mummunan ciwo ne ga daliban ilimi kuma sanin mahadin alqurani in dai ka hada ciwon waswasi a matsayin ka dalibin ilimi ba abin da zaka yi domin kullun ana so ka samu yaqini ka samu sai'a duk abin da zaka yi duk abin da zaka faɗa ya zama to kana da tabbas kana da yaqini haka abin yake to rashin ambaton Allah shiga ban daki iya haifar ma da waswasi kai abu baka yi ba a ina da tsarki bani da tsarki ina da alwala bani da alwala laysal al'asr ban yi ba naje ban je ba duk wannan zai damu dan adam illa ta biyu wajen rashin ambaton Allah da neman tsari ya shiga ban daki maliki cewa wataglibihi ala ba'dhin nas kuma shedan iya galaba ya samu rinjayi akan wa'ansu da yawa daga cikin mutane waɗanda suke shiga ban daki ba neman tsarin Allah wajen neman tsari daga shedanu wa warada zikir inda dukul bitu bitarikatai maliki an samu nau'in ambaton Allah guda biyu wanda hadisi duka sun tabbatar da su in aka ce warada kamar abu wanda ya gangaro daga manzon Allah zuwa sahabbai a galibiya malaman shari'a suna amfani da wannan kalmar warada wa warada ya gangaro tun daga kololi har zuwa inda muke yanzu dabaka an dabaka daga dabaka sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'un tabi'ut tabi'ut tabi'a tabaul atba zuwa khalaf da salaf har zuwa yaumina haza abin ya ta huce ne tun daga manzon Allah har ila yaumina haza har ila kiyamisa to wannan ya tago tun daga ma'aikin Allah har zuwa gare mu am nau'in ambaton Allah da neman tsare wajen shiga ban daki yazo da hanya guda biyu yazo da siga guda biyu al'ula siga ta farko da ma'aikin Allah ya koyar a hadisance wajen neman tsarin Allah ya shiga bayan gida shine at-ta'awuzu at-ta'awuz shine neman tsare kamar ka ce a'udhu billahi iya cikin kalmar at-ta'awuz fa iza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun suratul nahl at-ta'awuz shine neman tsari daga Allah musamman an fa jingina kalmar zuwa ga shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa iza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ani matsarin Allah daga ani matsarin shedan daga Allah subhanahu wataala at-ta'awuz hine ne matsari li kauli Anas radiyallahu an hadisin Anas dan Malik Allah ya kare dare shi Anas kuma sahabi ne wanda yake da tarun albarka na farko dai a gidan manzon Allah ya rayu tsawon shekara 9 zuwa 10 tun daga yayi shi an ce mahaifiyarsa ta dauko shi ta ce ya rasulullah na kawo ma yaro wanda zai maye yaro a gidanka manzon Allah ya karbi ana sai masa addu'an sa albarka Allah ya albarka ya zauna da shi a gidansa kuma wannan iya cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daukan yara dauka na gaba daya ma ga inda yawa Zaid ibn al-Harisa Zaid ibn al-Harisa shi bawa ne ma bawa ne wanda irin fadan nan da ake lokacin jahiliya aka ce garin su Zaid ibn al-Harisa aka yi yaki aka yi fada a irin kaman nan da aka yi kawai sai azzalime su kama Zaid suka tafi da shi kaman da irin yanayin jahiliyar yanzu dai ha akwai kuna zaune matasa su da addina a dinga kore an zo shara wani ya jefar waye sai wani da haka to irin wannan lokacin jahiliya ma na irin wannan da aka yi wannan he suka gudu da Zaid ibn al-Harisa da suka gudu da shi suna zuwa maka hisko sai da shi a matsayin bawa ita kuma daidai lokacin na Khadija radiyallahu anha ta tura asiyo mata bawa a kasuwar maka kasuwar bayi a lokacin ana zuwa sai aka yi katari an kawo Zaid sai aka siye shi a kaiwa na Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga bawa an siyo mata yaro karami sai na Khadija sai to ya rasulullah na ma kyautar wannan bawan nasu amma na baka shi manzon Allah ya karbe shi ya zauna da shi a gidan shi har ma yake ci masa Zaid ibn Muhammad lokacin ba san waye mahaifin shi ba to mahaifansa suna ta cigiya su ji labarin inda dan su yake he suka ji labarin an zo da shi maka amma an sai da shi suka biyo sau suke tambaya a ina aka sai da Zaidu sai aka ce ai a gidan manzon Allah aka sai da shi da suka zo suka ce sun biyo sawun dan su wanda aka siyar saboda aka ku fadi kudin da kuka siye shi mu ba ku riba amma dan mu ne ba bawa bane zuwa aka yi fadan fun karfi a garin mu aka kawo mana shi amma ba bawa bane manzon Allah ya ce a wannan ba matsala yayi sai ya ce a kirawo Zaidu Zaidu yazo ma'aikin Allah ya ce Zaidu ka san waɗannan mutanen sai ce ya rasulullah eh na san sai ya ce so ya ce wannan babana ne wannan kawuna ne wannan yayana ne ka san sai ya ce na san su ya ce to sun zo za su koma da kai gida sai ya ce wallahi manzon Allah ba zan bi su ba a to shi iska yake zai bi su ga tabbas ina zai je ya ce wallahi ba zan bi su ba su ma da yake masu fahimta ne ke suka ce to tunda dan mu ya zabe nan mun tabbatar ya fi jin dadi a mu ma mun bar shi duk lokacin da Allah ya so muka zo muka za mu ka mai ziyara mu gaisa shi ma an ya ga dama ya gara da kan zai je gaisa mu dai dawo amma wallahi manzon Allah mun bar mashi to anan Zaidu ya zauna har manzon Allah ya masa aure har manzon Allah ya zauna da shi a gidansa har manzon Allah ya yi wafati ya bar shi har Zaidu ya aika da ma Usama Usama bin Zaid shi ma manzon Allah yake kaunarsa ko da yake Zaidu ya riga manzon Allah rasuwa domin yayin shahada a gauzautu mu'uta yakin da aka kashe Ja'far bin Abi Talib da shi da Zaidu din sun kai wajen mutum hudu suke shahada a wannan yaki to sai a ga dansa Usama bin Zaid shi ma manzon Allah ya ci gaba da renonsa to shi ma Anas a gidan manzon Allah ya tashi Anas yake cewa wajen shekara ta 9 a gidan manzon Allah amma ma'aikin Allah bai taba cewa me yasa nayi abu kaza ba ko me yasa ban yi abu kaza ba malami suke cewa idan an duba kawaici da kuma iya reno da tarbiya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma za a duba irin biyayya da takatsantsan ta Annabi bin Malik domin manzon Allah ba zai taba barin kuskure bai magana kansa ba da tsawon shekara 9 nan Anas bai yi abin da ya sabawa shari'ar da manzon Allah zai masa magana ba dan azillata haka dan kusakure na rayuwa wannan manzon Allah ya dauke kai akan shi amma abinda zai ne kece alfarmar shari'a bai taba yi ba tsawon shekara 9 zuwa 10 lalle Anas ya kai jarumin mutum kuma ya kai mutum mai nutsuwa mai hankali kuma ya zauna a babban gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dau halin irin abinda sayyidina Abbas yayi wa ɗansa Abdullahi bin Abbas wasici tun kafin wannan lokacin to wannan halayyar an same ta a gun Anas lokacin da Umar dan Khattab ya khalifa sai jawo Abdullahi dan Abbas jikinsa to sai Abbas yake cewa zo na ma wasiya na ga Amirul Mu'minin ya ja ka jikinka sosai ya ja ki jikinka jikinsa kana na hannun dama Amirul Mu'minin to zan ma wasici da abubuwa guda uku tunda ya yarda da kai ya aminta da kai iya janka a jiki to ka kiyaye masa sauransa an fahimta ka kiyaye mai sauransa tunda ya aminta da kai ya jaka a jiki abu na biyu kar ka sake ka kamai gulmar wani agunsa duk abin da za ka yi kar ka gawo tsegun wani gunsa abu na uku ka kiyaye masa ƙarya baban Abdullahi dan Abu zake mai shawara yake ba shi nasiha game da wannan duk wanda zai zauna kusa da babban mutum ya kiyaye wannan na farko kar ka yada sauransa domin rayuwar malami da rayuwar shugaba a waje aktin ne akwai rayuwarsu wanda ba ta aktin ba wanda ya samu damar zama da su sai zai gane yanzu baka taba jin mai girma wane ko mai martaba wane iya waya ba baka taba ganin mai girma wane ko mai martaba wane da riga irin ta zaman gida baka taba gani ba duk inda za ka ganshi aktin yake kamar malami ne wani malamin za ka ganshi a teburin karatu wani a mimbarin juma'a wani a ina to duk aktin yake akwai rayuwarsa wanda ba irin wannan ba to duk wanda ya samu privilege na zama kusa da shi zai gane zai ji wayarsa zai ji hirarsa zai ji kazanasa to kai Abdullahi dan Abbas ka samu damar kusa zama da Amirul Mu'minin duk abin da yayi kar ka fito waje kana fara an fahimta wannan kuma ya zama to wasiya duk wanda Allah ya kaddara mai zama a kusa da babban mutum ya kiyaye wannan ya ja ka dakinsa ya ja ka falonsa ku shiga mota da shi ku kebe da shi ku yi tafiya da shi to rayuwarsa wannan kai kasar rayuwar amma sauran al'umma ba su sani ba a shugaba suka san shi a malami suka san shi a alhaji suka san shi a wani suka san shi in ka ga wani abu sabanin wannan kai shiru da bakinka dan adam ne ba wahayi yake masa ba an fahimci wannan to Anas dan Malik bai taba fito da saurin gidan manzon Allah zuwa waje bai taba yi ba a tsawon shekaru 9 nan Allah ta'ala ya kara masa yadda kuma iya cikin mutane 7 da suka fi kowa rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab'atun fawqal alfi kullihim akwai sahabbai guda 7 kowanne ya rawaito hadisi fiye da 1000 akwai Anas dan Malik ya cikin su Allah ya kara yadda shi to Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhul al-kala'a idan yayi nufin zai shiga ban daki kala manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is ya Allah ina neman tsarin ka daga al-khubuth wal khaba'is Imam al-Baghawi a cikin littafin Sharh Sunnah sai fassara al-khubuth da zukuranu shayatin mazajin shaydanu al-khaba'is inasu shayatin matan shaydanu ka nemi tsarin Allah daga mazajin shaydanu da matan shaydanu to wannan shine fassara Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is kana neman Allah ya tsare kai ma katanga karfi daga sharrin shaydanu mazan su da matan su babu shakka ka kai neman tsaro gunda isi tsare ka duk tsaro daga Allah yake fallahu khairun hafiza ko fallahu khairun hibza Allah shine mafi alkhairin mafi girma mai ba da tsaro da kariya to idan kai wannan ka kai tsaro ka nemi tsaro Allah ta'ala ya tsare ka ba kuma sharrin shaydan da zai same ka wasaniya ambaton Allah ne neman tsari yayin shiga ban daki wanda yazo da nau'i na biyu shine albasmala kace bismillah yayin da zaka shiga ban daki liqawli sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce satrun ma bainal jinni wa awrati bani adam idza dakala kala an yaqula bismillah abin da yake shamaki yake zama sitira yake zama garkuwa da kariya da abin da zai shamake tsakanin ƴaƴan adam da shaydanu ko aljanu yayin shiga ban daki shine ambaton Allah duk inda kace bismillah to ka sanya wa kanka hijabi kai da shaydanu ba abin da za su yi ma ba za ma su ganka ballantan su tar da kai an fahimta wani aiki sai suna ga kadan ga lada ga albarka kace bismillah ai ya bawa na hauka ya ilu din nan da rauka ya ilu akwai amma abin da ba daidai bane kuma ga wahala ga yawa amma idan kace bismillah shi ka gama da mutum an fahimta ko manzon Allah yace kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abtar duk abin da ake neman albarkar sa ko menene shi in dai aka fara ba bismillah to abun ba shi da albarka abtar me yake cikin albarka ne yasa manzon Allah ya koya wa Abdullahi dan Abbas sai ce ya gulam samilla ya kai yaro idan zaka ci abinci ka ce bismillah wa kul bi yamini ko kul amma yadik ka ci da daman ka ci gaban ka haka manzon Allah ya koya Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ko manzon Allah ya koyar da mu idan zamu fita daga gidajen mu ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah da suran Allah koyan ka zaka yi bismillah fakulu mimma zukira smullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin duk dabbar da aka ce bismillah aka yanka ta zama halal an fahimta ambaton Allah iya da ainacin jawwa albarka iya jawo albarka kuma iya jawo tsoro daga dukkan abinki kuma iya sa dan adam ya zama iya abinsa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to ma'aikin Allah ya ce sitira tsakaninku da shaydanu da aljanu shine ambaton Allah ayayin da zaka yi ga cikin bandaki wa yakunu zalika qubayl dukul kuma ana fadar wannan ne dab da shiga din ka je zaka shiga kace bismillah ka shiga shikenan ba sai ka je ka tsugunna ba ba sai ka kube kayan ka ba a'a qubayl dukul ka daga kafan ka yayin jefa ta cikin ban daki sai ka ce bismillah ko ka ce wancin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ko ka ce bismillah ko wanne kai yayi akwai inganci daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko dauratul miyah wa inda tashmiri siyar fil fada dauratul miyah a lokacin da kai kinki ruwa ko kai ebu ruwa domin ya taimake ka wajen tsarkaka daga najisa cikin bandaki ka ebi ruwa ka rike ko ka dauko ruwa ka rike zaka shiga bandaki to a daidai lokacin zaka fada ko kuma wa inda tashmiri thiyabi fil fada idan ajeji ne ba cikin bandaki ba a lokacin da kai dab da janye suturaka yayi biyan bukata an fahimta daga cikin adabul qada koda a bandaki din ne ba a son daga shiga ka fara cire tufafinka kai tsirara ba a so idan bayan gida ne ana so sai ka tsugunna ka je dab da gunda zaka yi bayan gidan to sai ka janye suturarka an fahimta domin kada ka janye tsiraicinka ya bayyana tun kafin ka je gubiyan bukata kamar yanda nake ganin wa'ansu daga gidan irin abubuwan da ke koya na turawa ne ko menene wani bawan Allah ya gina gidansa haka wata ran mun je a gani a masa addu'a da san barka sai ni ga ban daki a cikin daki amma babu kyauri ina fata kowa sun tabu gani irin wannan kamar dai wannan gun mihraban liman dinnan to haka gun yake ko kariya babu nan cikin daki ne da gado da komai na kwanciya amma kuma bayan gidan gashi nan awan gale abu ne yace wani abai ba a kyau ma da tsari wallahi bai ba bai ba dukkan wani mai imani hankalinsa ba zai kwanta da irin wannan abun ba sau daga ba maki wani irin sambal ne a gano da gun yahuda ko taron yamma shi ma ce zai dabbaka a gida shi wannan ba daidai ba ne ai dubban daki ko a cikin daki yake a mai kariya a mai murfi a mai gunda yake sutura ce nasa ya fi kyau ma sau daga irin wannan gaskiya bai zo a daidai ba kuma bai kamata musulmi ya dinga aiwatar da irin wannan game da ban dakuna a cikin dakuna ko a gidaje ba sau daga a dinga kokari kuma in ajeji ne ba a son kawai daga nesa ya kwabe tufafinka ko ka tsiraita kanka a sai ka je dab da ƙasa inda zaka tsugunna din ko fitsari ko bayan gida dab da tsugunnanka domin kar ka bata tufafinka sai ka janye suturarka an fahimci wannan ba a san tsiraita domin mala'iku suna tare da kai duk inda kake kuna tare da mala'iku wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi su ko mala'ikun nan yanda aka haramta wa dan adam ya ga tsiraicinka to su ma an haramta musu ganin tsiraicinka an fahimta a duk lokacin da kai magana to za su zaci ka kammala ka zama set ka shirya idan sun waiwayo sun ganka cikin tsiraici akwai yiwuwa za su iya la'antar mutum wannan shine abin da malamai suke ta jan kunne game da wannan magana in ba ta larura ba ba a son yin ta a cikin lokacin biyan bukata sai dai halakar rai halakar dukiya ko gobara ko wani abu ka hango shi wani bai hango ba to wannan bisa larura za ka iya yi amma haka kawai haramun ne ma wasu malamai sun karban su haramta abin yin magana cikin lokacin biyan bukata haramun ne domin mala'iku za su iya waigowa su ganka idan sun waigo sun ganka cikin tsiraici akwai za su lalace mutum duk wanda mala'ika ya lalace ku ba zai albarka ba duk abin da ka sa ga ba zai ma albarka ba saboda ka mu kiyaye irin wannan ban daki gun larura ne amma wa'ansu ya shiga har da waya cikin ban daki su dinga ana kiran su na kira suna cikin ban daki kuma wani ma iya cikin halin tsiraici wannan bai yi ba wannan ba halin musulmi ba ne ya kamata mu kiyaye irin wannan abubuwa domin mu gudu da imaninmu mu bi irin turbar da manzon Allah ya dora mu sallallahu alaihi wasallam inda za ku ƙara fahimtar wannan lokacin da aka yi wa manzon Allah wahayin farko sallallahu alaihi wasallam da ya dawo gida iya cewa zammiluni dassiruni iya faɗa na Khadija radhiyallahu anha yake ce mata inni akafu ala nafsi ni ina tsoron wani abu zai same ni sai take cewa yake ce wani abu ya gani ya ga mala'ika Jibril a lokacin iya farko samun wahayi abin iya basa shamuwa idansa kamar iya ganinsa sai na nake jike ce to ya rasulullahi zamu gwada idan aljini ne shedani ne zan gane idan kuma mala'ika ne ma zan gane wannan shine tabbacin da na Khadija mai ilimi ce tun kafin manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace to zamu zauna da idanka ya daiki idan na zan kube dan kwali na gashi na ya bayyana idan har abin da kake ganin nan kana ganin sa to shedani ne aljini ne ba mala'ika bane domin yanda Allah ya haramta ma kallon tsiraicin dan adam ko tsiraicin mutan da ba taka ba to haka nan mala'iku ma haramun ne su gani nana Khadija ta cire dan kwalinta suna tare da manzon Allah daki tace kana ganin sa sai ce a bana ganin sa ta maida dan kwalinta ta rufe kanta tace yanzu ba kana ganin sa ce eh ina ganin sa sai ce wannan ba aljini bane a mala'ika ne injina na Khadija radiyallahu anha Allah ya kara yarda da ita bintu Khuwaylid, Allah ta'ala ya kare da ita. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyeta wannan, ba a san tsiraita kafin tsugunan biyan bukata, ba a san yin magana yayin tsiraicin ka a waje, ba a so. Wannan haramu ne, mu kiyaye wannan, mu koyawa ƴaƴanmu da iyalanmu wajen kiyayewa da rashin magana da sutar da kai a yayin biyan bukata a bayan gida. Malike cewa amma indal khuruj, amma yayin fita daga ban daki shine indal khuruj minal kala, yayin fita daga cikin bayan gida. Fasabitu annu sallallahu alaihi wasallama, abinda ya inganta daga shi sallallahu alaihi wasallam, kaulu Aisha radiyallahu anha, fadin nan Aisha Allah ta'ala ya kare da ita, kala take cewa kana sallallahu alaihi wasallama idza kharaja minal kala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fito daga bayan gida, kala yana cewa gufrana, neman gafara kai Allah, ko ka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is, yayin shiga idan ka kammala zaka fito kace gufrana, ko ka ce bismillah yayin shiga, ka gama kai kuma zaka fito kace gufrana. An fahimta? Wannan shine abin da ya inganta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malike cewa ay as'aluka ghufranak, kamar Allah muna roƙonka gafaranka, kuma dukkan wani aiki da zaka yi ana so ka bibi bayansa da istighfari. Ku duba abin da ya inganta, manzon Allah ya koya mana zikirin farko bayan sallama daga sallah. Manzon Allah ne yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, an ce manzon Allah ko zaman sa baya gyarawa, iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah, farkon abinda zai ce astaghfirullah astaghfirullah, ko gyaransa ko zama bai gyara a yanayin zaman sa, a yanayin da ya sallama aka zai ce wani astaghfirullah zai kudin nan, sannan zai iya juyawa ko ya ware kafa sai kama azkar nan shi, domin duk abinda kai kai dan adam ka kaddara kai wa Allah kuskure, to wannan istighfari shine zai kankare ma wannan kuskure. Sallah ita ce ibada mafi girma, ana mata tattali tun daga tsarkin nan, ba mamaki akwai dan abun da kai cikin man daki wanda sako ne, Allah bai da shari'a bata maka dama ba, dan abu ne na kuskure a matsayin ka na dan adam, to cewa gufranak din nan to Allah ba zai kama ka da shi ba, Allah zai yafe ma. A sallah zaka iya samun kanka cikin wasu wasi ko tunani ko wani abu, kana cewa astaghfirullah astaghfirullah, to duk abun da kai a cikin sallah na wasu wasi da kusakure Allah zai yafe ma. To wannan shine hikimar fadin gufranak yayin fitowa daga cikin bandaki. Fa'idatun, malaiki wata fa'ida, marawa an Anas radiyallahu an, hadisin da aka rawaito daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi, kana sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal kala, idan zai fito daga cikin bayan gida, yaqulu alhamdulillah alladhi azhaba anna al-aza wa afani, amma fa huwa hadisun dha'if. Mala ya ce wannan hadisi ne mai rauni. An fahimta? Domin akwai Isma'il bin Muslim wanda Imam Hafiz Ibn Kathir ya ce ruwaya da Isma'il bin Muslim, to ruwaya ce mai rauni, kuma Hafiz Ibn Kathir ya isa faɗo wannan magana, dan ba a cewa mutum Hafiz a ɓangaren ilimin hadisi sai mutumin da ya haddace hadisi dubu ko sama da dubu, ba fa matanin hadisin ba, isnadin hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an wane an wane an wane, an sahabi wane, an rasulullah, to sai ya haddace dubu ko sama da dubu, kuma a duk lokacin da aka buƙa zai iya kawo shi, to sai malaman hadisi su ce wannan ya zama hafiz fi ilmin hadisi. To Ibn Hajar ya taka wannan matsayi, kuma har yanzu nan, har yau da muke wannan magana, ba a samu mutumin da yi wa littafin Imam al-Bukhari sharhi ya karbu, Allah ta'ala ya sanya wa sharhin albarka irin na Ibn Kathir, irin na Ibn Hajar ba, shi ne Fathul Bari. Har yanzu ba sharhi na Imam al-Bukhari littafinsa da ke Fathul Bari, akwai wata maktaba library ce guda ba littafi da za gani in ba sharhin littafin Imam al-Bukhari ba, library ce na zamanin a kasar Qatar ne ko can da kasashen Larabawa, wannan duk littafin da gani a labararan to sharhin littafin Imam al-Bukhari ne sama da ɗaruruwa. Amma har yau malamai sun ce ba littafi da ya karɓu ya fito da abu fili kamar littafin Ibn Hajar al-Asqalani, littafin Fathul Bari sharhu Sahih al-Bukhari, kuma ƙasa ƙasa ma shine littafin Bulughul Maram, wanda gashi nan abubuwa ne dan kame a cikin alkhairi wanda da yawa an aura shi an tafi wani gude yawa musamman ina ba da shawara musamman yan kasuwa ko wanda suke kokarin fara kasuwanci akwai kitabul buyu' da yi a cikin littafi abibe shi akwai fa'idoji da yawa duk wani nau'in kasuwancin da ya zama haramu to wallahi malam ya kawo ya cikin wannan littafin ya bayani akan shi wani abu in kana karanta yake ce kamar yayi zamani a wannan rayuwa wani asiyo kaya a jinge shi in za a sayar a ƙara farashin da ko a ce ana tunanin an je siya zai ƙara ko duk yayi bayani a cikin littafin kuma dama asalin littafin dan yan kasuwa yi an ce wata rana ne yan kasuwa suka zo ka same shi suka ce to mu ba ma samun dama zama wajen karatu da Allah muna so a yi dan littafi namu haka irin na yan kasuwa wanda za mu iya samun dama mu zauna mu karanta amma karatu mai tsawo mu san ba mu da lokaci to sai dauko alƙalami sai rubuta musu littafin bulughul maram akwai hadisi sama da 1600 a littafin amma bai ce ne yan kasuwa fatake masu yawo su je nan ganin su je nan irin su aka yi ba ba irin ku wanda kuke zauna a gidajenku an fahimta to ya ce hadisin ya da rauni kuma alhadithu dha'ifun la yuhtaj bihi malaman shi da sun ce hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi an fahimta saboda ka waɗancan biyun su ne suka inganta ba wata matsala a kansu ta shiga ta fita na fita gufurana shikenan in ka tsaya a wannan ya fi takaituwa ma lafazin ya fi takaita kuma ya fi inganci kuma ya fi dacewa da sunna an fahimta malaka yake cewa abu na biyu adamul istitari adamu sitratil awra inda qada'il haja ya rashin suturce kai yayin biyan bukata kamar irin misalin da yake ba ku dazu mutum yayi ban daki a cikin daki ba kyauri haka ya bashi a wangale kaga wannan bai suturce kansa ba ko biyan bukata a waje a titi ne ko jeji ya zama to baka kuye a bayan wani guba wanda zai suturce kai zami masu sutura to shi ma wannan da yawa daga cikin mutane suna aikatawa musamman za a ga mutum da girmansa da komai wani da gari da sharbi amma sai ya ganshi akwai albidi a bitsari wanda a wani gun sai ka iya tura shi malimanci amma a ganshi a diti iya fitsari ba huta ba gwangwanin yin dara kuma ya buɗe tsiraicinsa duk wanda zai iya fitowa zai iya ganin shi wannan ba daidai ba ne ba mu ru'a wannan ba mu tunta kai ɗan adam Allah ta'ala ya ce ko ya mutu to haramun ne wani ya ga tsiraicin sa haramun ne shi yasa ba ku gani ko wankan gawa da za a yi daidai a al'aura al-mughallaza ta dan adam sai an sa shawul arfe gun daga gwiwanka zuwa cibiyanka ko mai wankin gawa ba zai ga wannan gun ba sai dai yasa hangulo bai dinga wankewa ta ciki haka yake to ina kuma zaka zo ka baza mutane al'aurarka waje ko manzon Allah ya ce duk mutumin da yake son tsinuwar Allah da wuri ya dinga bayyana al'aurarsa da ganga la'anallahu an-nazira wal manzura ilay duk mutumin da aikinsa bayyana tsaraici Allah ya tsine masa albarka duk kuma wanda kallon tsaraicin mutane shine aikinsa shi ma Allah ya tsine masa albarka yasa wani malami ina ganin sharhinsa a wannan hadisin yake cewa a galibiya yasa matan yanzu yawancinsu ba su da albarka ku yi hakuri matan kuna ji malami ne yake bayani yake cewa domin ku manzon Allah ya ce almar'a kulluha awra ita mace in dai ta kai shekarun balaga dukkaninta al'aura ce sai fiskarta ta fi ga hannunta su ne kadai ba al'aura ba gun mace to yanzu yaya matan mu suke fita yaya ƴaƴan mu balagai suke fita yaya ɗaliban mu balagai mata suke fita a'a za mu fake da cewa zamani ne haka abin yake bayan da zamu yi ko kuma a'a Allah zai ki tsinewa waɗannan al'umma akan dan iya jin tsoron su ne ai ba zai yi ba Allah ya riga ya bayani ai manzon Allah kuma ya fassara duk wanda zai bayyana tsiraicin sa da gangan Allah ya tsine masa albarka yanzu mata nawa ne suke fita cikin tsiraici kasiyatun ariyal ga su da tufa mai tsada ta dubban kuɗi amma kuma tsirara suke tafiya tsiraici suke bayyanawa dantsan hannunsu a waje wata ma kirjinta a waje wani kwaurinta a waje duk gashi nan kuma ƴaƴanmu ne kannanmu ne matanmu ne kuma an ki ɗaukan mataki na kume kwarin gaske da za a hana hatta ɗalibanmu da muke fama da sunan tahfizul qur'an wallahi in ka ga wata da hijabi da waye to a cikin makaranta ne a cikin aji ne amma ka ganta a gidan biki mana ko gidan walima ba za ka yi mamaki za ka yi mamakin gari wata ma ba za ta yi duka da ido da ita ba domin ta san ba har koya mata ba so da wajibi ne ga iyaye da yayyeyi da mazaje a dau mataki mai kwari wajen kowa ya tsira gidansa yarka za ta fita to ta fita da kyakkyawar kamala matarka za ta fita ta fita da kyakkyawar kamala kanwarka za ta fita ta fita da kyakkyawar kamala tunda manzon Allah iya cewa kasiyatun ariyat yace simfani min ahli nari lam arahuma hadisin muslim manzon Allah ke cewa nau'in mutane yan wuta ne su bi da bata ganin su ma haka ma ikin Allah yace a lokacin na ba su bayyana ba daga cikin su akwai kasiyatun ariyat mata sun sa tufafi a zahiri amma tsare jisgi da biya abin ji wannan saboda haka da yawa daga cikin mutane suna samun kuskure wajen rashin suturta kai yayin tsugunnan biyan bukata ba sa suturta kai ba sa shiga gunda za su yi nisa daga idan masu gani ko a gida ne in gida an taru gida ne mai gayya to ka tabbatar kyauran ban daki mai inganci ne ka tabbatar da wannan ko in ka shiga inda sakata ko da mukulli ka kulle in ka gama ka bude ka fito haka ake yi ko ban daki irin public toilet haka na waje na ban na masallaci na kasuwa na ina ne to ka tabbatar in ka shiga ka kulle dan duk wanda ya ja kyauran sakacin ka ya ganka a cikin tsare ce to kai ne mai laifi an bayyana wannan saboda duk inda aka yi ban dakuna na waje masallaci ne kasuwa ne guraben zaman al'umma ne to duk wanda suka dau nauyin yin ban dakuna su yi masa da kyamare ayi kyaure mai kyau wanda idan mutun ya shiga zai kulle kansa daga ciki amma rashin suturta kai da bayyana tsareci wani gani iya kawo tsinuwa daga Allah iya jawo mutun ya lalace gaba daya rasa albarka a rayuwar shi Allah ta'ala ya tsare mu malaki cewa yakdau kathiru minan nas da yawa daga cikin mutane suna samun kansu cikin kuskure inda ma yaquduna alhaja duna istitari ayayin da za su tsugunnan biyan bukata ba sa suturta kansu ba sa shiga gunda za su buya idan waɗansu ba za su kai gare su ba li darajatin annal ba'd wa an suna ganin cewa minhum tara awratihi almarra ala tariq zaka iya ganin waɗansu suna da kima da daraja a idan mutane amma waɗansu masu wucewa ta kan titi suna ganin tsarancin su ba kamar da irin misalin da ni da su a Kolbel a Lambatu a gefen titi mutum ya tsugunna iya fitsari wani ma ya tsugunna iya ba haya iya bayan gida a gaban al'ummar musulmai wannan ba daidai bane ku dinga zuwa tafishin mota a da haka ko bayan gari ko irin kasuwannin ƙauyen nan za ka yi mamaki kaga mutum ba su bi ne wannan iya tsugunna wannan iya kuma suna magana wanda iyaye wa wannan magana wanda iyaye wa wannan magana duk wannan tana faruwa kuma a kasar garin musulmai kaga wannan kada'an suna cikin la'anta da tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala tunda haramun ne ba wata dama da aka baka kana sugunni kana biyan bukata kana yi wa wani magana ba zai yi wa akwai tsinuwa akwai la'anta malaki cewa wa kana hadihi sallallahu alaihi wasallama inda qada'il haja annahu kana yagibu fala yasma lahu sautun wala yashmu lahu riha ko raiha manzon Allah daga cikin koyarwarsa daga cikin sunnarsa yayin biyan bukata iya kuya yini yagib iya kuya ba za ka gan shi ba in a waje ne in a jeji ne in a gida ne kuya yake yi kana yagibu iya shiga suru ya kuya fala yasma lahu sautun ba za ka taba jin sautinsa ba idan manzon Allah iya halin biyan bukata ba za ka ji maganar sa ba za ka ji motsin sa ba kuma wala yashmu lahu raiha irin abin da yake tashi yayin tsugunnan bayan gida hancinka ba zai taba jin wani abu domin nisan da manzon Allah ya ba za ka ji ba an fahimta to ashe bayan dora mana doka na suturce al'auran ashe kai bayan gidan da warinsa zai damu al'ummar musulmai haramun ne an fahimta kai bayan gida akan hanya ko kusa da mazaunan inda al'umma take zaune ka buyan ko da daren ka biyo duhu kai amma da safe warinsa zai damu al'ummar annabi to kai ma kana cikin la'anta da tsinuwa an fahimci maganar abin nau'i biyu ne an hana ka bayyana tsareci yayin biyan bukata kuma an hana ka yi abin da zai damu mutane an fahimci wannan so da ka a gane wala yashmu lahu ra'iha fa an jabir radiyallahu anhu daga sahabi jabir Allah ta'ala ya kare da shi ya hada mu da mu da shi a gidan aljanna jabir sahabi ne dan sahabi ne babansa sahabi ne kuma shi ma sahabi ne. Akwai lokacin babansa kuma an kashe shi a yakin Uhud ne, anan yayi shahada. Manzon Allah iya zagaya sai ga Jabir ya koma gefe iya kuka. Yace Jabir me ya faru? Yake ce ya Rasulullahi mahaifina ya shahada a wannan yaji an kashe shi. Har manzon Allah zai wuce sai yace Jabir na ma'al bishir. Sai yace manzon Allah imin al-bishir. Sai yace to duk shuhada wa Uhud waɗanda suke shahada a Uhud mahaddata ma sun fi 70. Yace ba wanda suka yi magana da Allah baki da baki sai babanka. Haka manzon Allah ya faɗa wa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. Yace babanka sun yi magana ba tafinta da shi da Allah. Har Allah yake tambayar babanka, inji manzon Allah, me yanzu me kake so da yi ma? Allah yake tambayar Abdullah mahaifin Jabir. Kai sahabbai sun ji dadin su ya. Sahabbai sun ji dadin su. Allah yake tambaye sa me kake so na ma? Sai yake cewa ya Allah, ni duk abin da kake wallahi kani. Ka raya ni musulmi. Na zauna karkashin manzanka mafi alkhairi, kuma ka kaddara min mutuwar shahada. Duk abin da kake na alkhairi wallahi Allah kamu. Ba ni da wata bukata. Yace in ma ina da bukata ya Allah, to ina so ka maida ni duniya. Yan uwa na sahabbai na fada musu irin alkhairin da shahidi yake samu na dawo. Amin da. In ma da abin da nake so ya Allah shine karaya ni da je na fada wa yan uwa na sahabbai da basu mutu ba, na ba su labarin irin alkhairin da shahidi yake samu a gunka, sannan na dawo ya Allah. Kaga abu biyu ne a cikin wannan. Na farko, duk da ya mutu ya samu rahama, amma bai manta da yan uwansa. Yan uwansa suna ransa. Ya laita qaumi ya'lamuna bi maghfirati li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin. Iya cewa da ma dai yan uwana sun san irin wannan garabasa. Kowa ma ya dinga haƙon mutuwa a shahada. Na biyu kuma, sai Allah ta'ala ke ce masa, ya Abdullah, aini na yi alƙawarin duk mutumin da ya mutu ba zai dawo ba. Alƙawarin da gare ni, duk wanda na karɓi ransa to ba zai dawo ba, sai dai kuma in kiyama ta yi adama sa ransa. Wannan alƙawari na riga na zartar da shi. Haka manzon Allah ya faɗa wa Jabir lokacin da yake kuka an kashe mahaifinsa. Daga nan Jabir ya ji daɗi, hankalinsa ya kwanta. Kuma Jabir babansa ya mutu ya bar masa ƙannai mata wajen guda bakwai, duk ƴan mata ne. Wata rana ya yi aure, manzon Allah bai sani ba, an gane da jau ko ba laifi yayi ba. Shi yasa manzon Allah ya fi ƙarfafa yin walima akan taron daurin aure. Wannan wani darasi ne a cikin darasi, an bayyana. Lokacin da manzon Allah zai aura wa sayyidina Ali wa nana Fatima radiyallahu anha, da ya daura musu aure da nana Fatima da sayyidina Ali, sai ce ya Ali la budda min alwalima. Yace Aliyu, dole fa sai kai walima ba, wannan dole ne. Haka manzon Allah ya faɗa Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara yarda da shi. Manzon Allah da ya ga Jabir da kunshi hannunsa, yace Jabir me ya faru ne? Yace manzon Allah, wallahi na yi aure. Sai manzon Allah ya ce, bazawara ka aura ko budurwa ne? Sai yace wallahi manzon Allah, bazawara na aura. Yace ya baka aure budurwa ba? Jabir yace, a'a ya Rasulullahi, mahaifina yayi shahada ya bar mun kannai mata guda bakwai, inna auro budurwa to sun zama takwas kenan. Goma gaskiya bane. To amma na auro bazaura domin ta taimake ni. In bana nan za ta iya min wani abun da dan saita mun su kadan kafin kowace ta tafi gidansu, ta tafi gidanta kai. To kaga sahabbai suna danne bukatar su akan wani burin su na alkhairi ya cika. Duk wannan darasi ne a rayuwar sahabbai. A matsayin sa na matahi saurayi, budurwa ya dace ya aura, amma sai ya auri bazaura domin maslahar ƴan uwansa. Ƴan uwan naka da kai faɗa da su yanzu baka son su. To ga wani ya danne bukatarsa, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Suna danne bukatarsu akan bukatar ƴan uwansu ta biya. Iya cikin da'abin sahabbai da rayuwa irin tasu. Allah ta'ala ya kare da su. To Jabir radiyallahu anhu yana cewa, sa fi safarin fa kana la ya'ti al barradu hatta yaghiba fala yura. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun fita da shi wajen wata tafiya. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsugunno ko na bayan gida ko na fitsari, hatta ya giba, har sai ya kuya ba a gani shi, sai ya kuya fala yura, ba wanda zai gani shi. An bayyanta. Wata rana Jabir yake cewa, mun taba fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tafiya, sai bukaci tsugunu to a lokacin ba wata bishiya a kusa kun san Makka da Madina a lokacin sahara ta yi yawa wajin ne kai da zizar kwari ne ko daji ne da babu shiwi Jabir ya ce wallahi da idona akwai wata bishiya nesa nesa da mu sosai sai manzon Allah ya kwalla bishiyar kira ta zo Jabir ya ce ina gani bishiyar ta rangaba dama jijiyoyinta suka fito ta yi nan ta girgiza duk jijiyoyinta suka fita yace a gabana ta jawo jiki ta zo har inda manzon Allah yake ta zo ta ce ya rasula gani ta tsuguna ya shiga bayan bishiyar ya biya bukatarsa Jabir ya ido na akai wannan daga nan da manzon Allah ya kammala biyan bukatar sa ya fito yace kuma ta koma inda take yace ta ja jiki ta koma inda ta ballo ta taho yace wallahi haidi biti ya gani da yaji ya ga gun tamkar ma ko tona gun bai ba an fahimta domin mu mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bishiya ta amsa kira ta zo ta mai sutura ya biya bukata ta koma sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa hadisin Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma kare yake cewa kana ahabba ma tastaru bihi annabiy sallallahu alaihi wa alihi haja abin da manzon Allah ya fi bukata ya suturta kansa ya yi biyan bukata a waje shine hadafun kamar inda bishiyoyi suka hadu suka yi rukuni kamar su kukiyar bishiyoyi gome duhu sai ya shiga biya bukata au hashiya nakli ko gunda da aka sare dibinai diganyen dibinai suka yawa za su iya yin sutura a gun ba za a ga dan adam ba to a galibiya manzon Allah ya fi shiga irin wannan ajeji ko a bayan gari sai biya bukata sabo Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka za mu samu matsaya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ban muladan sa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguje mata wannan darsi da muka dauko Allah ya ƙara mana fahimtarsa wasakuran da malam ya hango wanda muke aikata matsayin mu na musulmi Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma abinda ya zama daidai da muke Allah ya dawwamar da mu akai ya karbi ainihin ayyukan mu na alkhairi ya samu lafiya mu gama lafiya ya ji kan mahaifan mu ya shirye da mu da zuriyar mu ya samu lafiya mu gama lafiya fa subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh